Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 29 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ya farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jawabin sa na radio na wata-wata a yau Lahadi, Prime Minister India ya roki kasar gafara akan dokar rufe kasar da ya kakaba a makon da ya gabata. Kasar Australia ta sanar da wasu matakan miliyoyin daloli na kyautata kiwon lafiyar kwakwalwa da kuma ayyukan gaggawa da samar da abinci a lokacin barkewar coronavirus. Kana masu zabe a kasar Mali sun kada kuri'a a yau Lahadi domin zaben wakilan majalisar dokokin kasar 147.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ya kai 97. A jamhuriyar Niger kuwa an buƙaci jama'a da su rika yin biyayya ga umarnin da gwamnati take bayarwa don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Haka kuma za mu leƙa jihar Kaduna domin jin halin da gwamnan jihar yake ciki tun bayan da ya bayyana cewa yana ɗauke da cutar coronavirus. Sannan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Tahir mai shanu take gabatarwa, sai kuma rayuwar da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jawabin sa na radio na wata-wata a yau Lahadi, Prime Minister India ya roki kasar gafara akan dokar rufe kasar da ya kakaba a makon da ya gabata na tsawon kwanaki 21 a kasar da take kudancin nahiyar Asiya mai fama da cutar COVID-19. Ina neman gafaran ku, inji Narendra Modi. Yace ina kyautar zaton za ku gafarta mini akan matsalar da muke ciki, amma dai wannan lokaci ne mawuyaci kuma batu ne na rayuwa da mutuwa. Dubban mutane ne suka arce daga gidajensu bayan da Modi ya sanar da rufe kasar tsawon kwanaki 21 a ranar Laraba. Galibin su suna aiki ne da rana, wanda suka rashi ayyukansu tare da wasu miliyoyin 'yan India sakamakon wannan umarnin takaita zirga-zirgar jama'a. A jawabin sa na radio da minti 30 ya kira ga Indiyawa su nisanci junansu. Yace 'yan India 987 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar COVID-19, kana wasu 25 kuma suka mutu. Cutar COVID-19 na ƙara ta'azzara a ko'ina a faɗin duniya. An riga dai an tabbatar da mutane 600,665 a faɗin duniya zuwa yau Lahadi suka kamu da cutar. Amurka ta kasance cibiyar cutar yanzu tana da mutane 124,686 suka kamu da cutar. Italiya kuma ta fi kowa yawan masu cutar a nahiyar Turai, tana da 92,472. Kasar Australia ta sanar da wasu matakan miliyoyin daloli na kyautata kiwon lafiyar kwakwalwa da ayyukan gaggawa na samar da abinci a wannan lokaci da ake fama da COVID-19. Gwamnati za ta yi sanarwa ta uku akan tallafin da za ta yi wa tattalin arzikin kasar domin kare cinikayya da kuma ayyukan yi. Ya zuwa yau 29 ga watan Maris, an tabbatar da mutane 3,800 ne suka kamu da cutar coronavirus. A kasar Australia kana wasu mutane 16 suka mutu. Sama da mutane miliyan 1 ne za su rashi ayyukan yi yayin da cutar ke ƙara bazuwa. Adadin da zai ninka yawan marasa aiki a cikin ƙasar. Kamfanonin jiragen sama da kamfanonin shirya tafiye-tafiye sun kori dubban ma'aikatansu. Wannan lamarin da ya shafi duk bangarori na tattalin arzikin ƙasar, daga ƙananan shagogi da masu gyaran gashi da ma manyan masana'antu. Lamarin ya kuma addabi ƙananan 'yan kasuwa, yayin da lauyoyi da masu horar da raye-raye da sauransu suke shan wahala dalilin wannan babban matsala ta kuɗi. Masana ƙalilan ne wannan ƙalubalen tattalin arzikin da ya afka wa ƙasar Australia sakamakon COVID-19 bai shafe su ba. Masu zabe a kasar Mali sun kada kuri'a a yau Lahadi domin zaben wakilan majalisar dokoki 147. Zaben 'yan majalisar dokokin a kasar ta Afirka ta Yamma da yaki ya daidaita. An yi ta dage zaben da ya kamata a gudanar da shi bayan sake zaben shugaban kasar Ibrahim Boubacar Keita a shekarar 2018 bisa dalilan tsaro. Ana sa ran sababbin 'yan majalisar za su shiga majalisa a karon farko tun shekarar 2013 bayan da jam'iyyar Rally for Mali ta shugaba Keita ta yi gagarumar nasara ta samu rinjaye a majalisar. mutane 200 da suka rasa matsugunan su sakamakon tashin hankalin yankunan arewa da kuma tsakiyar Mali ne ba za su samu daman kada ƙuri'an ba saboda babu wani tanadi da aka yi musu da yin zaben a cewar wani jami'in gwamnati an gano barkewar COVID-19 a cikin rikicin da yake cinyewa wanda ya haddasa tsoro game da zaben da yammacin jiya Asabar ne kasar ta sanar da mutuwar farko sakamakon coronavirus kana adadin mutanen da suka kamu da cutar ya haura zuwa 18
kuma kamar ga sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotannin mu a Najeriya hukumar da ke kula da hana bazuwar cutuka masu yaduwa ta kasar ta ce kawo yanzu mutane 97 ne suka kamu da cutar coronavirus da suka hada da gwamnatin jihar Kaduna da kuma shugaban hukumar shige da fice ta kasar wakilin mu Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani
a daidai lokacin da aka bayyana gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El-Rufai a matsayin daya daga cikin gononi na biyu kenan da suka kamu da cutar bayan gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Muhammad yanzu aka dai bayan gwamnonin guda biyu wasu daga cikin jigajigan gwamnatin Najeriya da suka kamu da wannan cuta sun hada da babban hadimin fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari da kuma shugaban majalisar dokoki a jihar Edo Mr. Frank Oki bisa wannan sabon adadi da cibiyar ta fitar da ya nuna cewa har yanzu jihar Lagos ita ce ta daya a yau masu dauke da wannan cuta ta coronavirus da majinyata 59 sai birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke da 16 a yanda jihar Oyo ke da mutane 7 kawai yanzu sai jihar Ogun ke da mutane 3 Edo Enugu Bauchi da jihar Osun na da mutane 2 sai kuma jihar Ikiti da Rivers da Benue da Kaduna da yanzu haka ke da mutum 1 kawai yanzu dai yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan cuta da yanzu haka ke ci gaba da bazuwa da kuma matakan da gwamnati ke dauka a matakin jihohi da kuma tarayya kamar da wayannan yan Najeriya ke cewa
duk abin da ke gudana a yanzu a doran kasa ni ma ina ba da shawara gami da nasiha tunda wannan jinya ba a ganin ta to mu koma zuwa ga uban gizin wannan jinya shi ma wanda ba a ganin sa Allah ba ya ganuwa Allah ba ya kamuwa haka nan coronavirus ba ta ganuwa ba ta kamuwa to mu koma ga ubangijin ka mu hada tar ubangijin ka Allah kai mana maganin coronavirus ta ainihin wato hanyoyin gyara halayen mu istighfari taimakon marayu marasa galibu iri-iri wannan an taimaka musu
ake daukan mataki wajen wannan cuta da Allah ya jarabce mu da ita wajen siyan kayan magunguna da kayan gwaje-gwaje da tare da jan gidajen asibiti to baya ga haka kuma ayi kokarin wajen bawa shi ubangiji hakuri wurin yin istighfari da tuba da laifuffuka da kyautatawa marayu da marasa karfi saboda fama da yunwa da talauci da kasar nan take ciki wannan wata hanya ce wanda za a roki ubangiji sauki wanda ubangiji shine ya halice mu kuma shi ya halice ciwon shi kuma muke sa rai ya bada sauki
kawai yanzu dai kididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a nahiyar Afirka akwai mutane kimanin 4000 da suka kamu da wannan cuta ta coronavirus a yanda mutane 131 kuma suka rasa rayukansu sai mutane 236 da suka warke daga dai a kasashe 46 daga cikin 54 ne na nahiyar Afirka aka samu bullo wannan cuta na coronavirus ko kuma COVID-19 kasashen da har yanzu ba samu bullo cutar ba sun hada da Botswana, Burundi, Comoros, Malawi, Sao Tome da Principe sai kuma Sierra Leone da kuma kudancin Sudan bayan Jibrin murai Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
kasar Saudi Arabia ta ce ta gano wasu makamai kiran ballistic a babban birninta da kuma birnin Jizat da ke kan iyakarta ta gabas ta tsakiya da kasar Yemen da yammacin jiya Asabar ma'aikatar labaran Saudiya ta faɗa cewa wasu fararen hula guda biyu sun samu raunuka daga ƙuragozan makaman a birnin Riyadh ma'aikatar sojin Saudi Arabia ta ɗora laifin kai harin akan 'yan tawayen Houthi mai samun goyon bayan Iran Masana suna kira da akai daukin kasa da kasa zuwa ga Afirka domin ceto tattalin arzikinta da kuma kalubalen kiwon lafiya dalilin coronavirus. Wasu na cewar wannan annobar wata matashiya ce ga gwamnatocin Afirka akan sauye-sauye da ya kamata a ce sun yi da dadewa. Tattalin arzikin wasu kasashen Afirka suna ciki mafi saurin bunkasa a cikin 'yan shekarun nan. Kodayake masu sharhi suna tsoron cutar COVID-19 da ta yi jinkiri kafin ta shiga Afirka ka iya kawo ƙarshen wannan bunƙasar tattalin arzikin. Hukumar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa wannan cutar coronavirus ta haddasa asaran dala biliyan 29 a Afirka. Kana zai iya haura rabin dukiyar yankin bisa dalilai masu yawa ciki har da tsaiko da ake samu wurin shigar da kaya. Akwai kuma batun asaran ayyukan yi da kuma tattara kudaden shiga a nahiyar wanda yawancin mutane ke rayuwa cikin talauci. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya kira ga shugabannin kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da su kafa wata gidauniyar shirin kota kwana ta dala biliyan 150 wa kasashen Afirka domin tunkarar kwayar cutar da ya kwatanta ta da babban barazana ga tattalin arzikin Afirka.
Madalla a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya tun bayan da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i ya bayyana cewa yana dauke da cutar coronavirus jiya tare da killace kansa. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Malam Samuel Arwan ya ce har yanzu ba a kai ga fara gwajin waɗanda suka yi mu'amala da gwamnan ba. Sannan kuma ya ce dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar ta sa tana nan kuma babu ranar ɗage ta. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikira ya aiko mana.
Sa'o'i kaɗan da sanar da sakamakon gwajin da ya nuna da cewa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i na ɗauke da cutar corona. Yanzu haka dai gwamnan ya keɓe kanshi domin fara jinyar wannan cuta. Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta saka dokar hana zirga-zirga tun a makon jiya da nufin ganin ta yi rigakafin ita wannan cuta. Kafin gwajin gwamna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i da ya sanar da bakin shi inda ya nuna da ya kamu. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwani ya ce a halin yanzu dai ba a kai ga fara gwajin wasu waɗanda ake ganin sun yi mu'amala da gwamnan jihar Kaduna ba tukuna.
Ba kwarai da gaske ba tare da ɓatan lokaci ba ya mariya ce bai kansa.
Yanzu ne al'ummar jihar Kaduna za su sa rai da gani?
To, kamar yadda aka sani wannan istikama ce daga wurin Allah kuma muna godiya da addu'o'i da kuma gudumawa wadda mutanen jihar Kaduna suke baiwa wannan gwamnati. Kuma wani abu shine wannan abin da ake magana ba da wasa ake ba ya zama wajibi mutane su fahimci cewa wannan abin zahiri ce kuma insha Allah za mu fita daga wannan kalubalen da muke fuskanta.
Yanzu akwai wasu waɗanda aka ɗibi jininsu tunda ana ganin wani lokacin sai an duba wanda aka yi mu'amala da su don a gwada su suma.
Da akwai ka'idoji wadda ake bi. In an kai nan za ku ji daga gari a ci gaba da addu'a. A ci gaba kuma da bin ka'idoji wadda jami'an kiwon lafiya kuma gwamnati suke ta magana a kai.
Kafin sanar da sakamakon gwajin cutar na gwamna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i jihar Kaduna dai jami'an tsaro a jihar Kaduna sun kama wasu limamai guda biyu waɗanda ake zarginsu da taka dokar hana zirga-zirga da tara taron jama'a a jihar Kaduna. Kuma Malam Samuel Arwani ya ce har yanzu dai babu maganar ɗage wannan doka tukuna.
To yanzu da muke wannan maganan wannan doka da aka kaka ba tana nan ba sauya ba. Akwai mutane biyu wadda jami'an tsaro sun kama su tuhuma wadda ake musu ya shaki yiwa wannan dokar a karan tsaye na jagorancin sannan da aka yi.
Akwai wani tsari da ake sa rai na adadin lokacin da kila za a cire wannan doka yanzu?
A'a yanzu da muke wannan maganan wannan dokar sai in masha Allah sai baba ta gani.
Sai dai duk da matakan da gwamnatoci ke dauka na dakile yaduwar ita wannan cuta ta corona wasu manazarta na ganin akwai matsaloli. Kamar dai da ɗaya daga cikin su Komar Muhammad Awal na mai gida ya shaida wa muryar Amurka.
Ita wannan cuta da ta zo Nigeria, coronavirus ko kuma in ce wadda ta kalubalanci duniya a wannan halin da muke ciki, mu da ta zo ta same mu a nan Nigeria ba mu da tsari ko kuma wani shiri da muka yi mata kafin su zo. Saboda in ka lura a halin da ake ciki yanzu jihar ma da aka ce ta fara Abdullahi tace jihar Lagos a yanzu ne ake samar da wasu sentocin da za a kwantar da waɗannan masu dauke da wannan cuta to ina kuma ga sauran jihohin dan kamata ya matakin farko da ya kamata ya dauka sai a ce to duk wanda yake Lagos kar a bari ya fito ai har yanzu mutanen da suke Lagos din yan jihar nan suna fitowa daga Lagos din su dawo jihar kuma su zo su sauka a jihar su shiga su mu'amala da mutane ba tare da sanin cewa shin suna dauke da wannan kwayar cuta ko ba su dauke da ita ba
yanzu yanzu dai gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Ahmed Rufai ne na farko da ya sanarwa da duniya cewa ya kamu da wannan cuta ta corona a fadin jihar Kaduna duk kodar rahotannin da ke yawo cewa akwai wasu wadanda suka nuna alamun kamuwa da cutar amma suna tsoron ganin sun bayyana don a gwada su Isa Lawli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawli Ikara to daga Najeriya bari mu leka makwabciyar ta jamhuriyar Niger yayin da yawan mutanen da suka harbu da cutar coronavirus ya haura 18 a kasar Shugaban ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare Alhaji Yakubu Dan Matadi ya shawarci ƴan kasar ta Nijar su yi biyayya ga tsarin rigakafin da hukumomi suka shimfiɗa bayan da aka gano cewa har yanzu akwai waɗanda suke nuna shakku akan wannan annoba da ta addabi duniya kamar yadda za a ji azantawar shi da wakilinmu na Yamai Sulaiman Mumin Barma
Kadiba ka gani duk kasashen da suka shiga cikin wannan harkan coronavirus sai sun yi kamar awa wata daya zuwa wata daya da rabi kamun wannan abun ya ta kamu su ita daga ciki to mu in muka shiga cikin shi a rashin tsarin nan namu a rashin yarda da maganganun shugabanni amma shi a rashin yardan mu maganganun kwararri likita zai zo ya yi magana kai da baka taba zuwa likita ba sai ka gareta to a cikin irin wannan yanayin wata nawa zai yi muna gani a cikin watanni na mutum dubu nawa za su mutu yau duk abin da aka ce wa mutane su yi ba sai saboda wani in kai magana sai ce sai dibe kai ce kai ai dan siyasa kaza ne kenan ka ni ba zan yarda magana shi ba ko da gaskiya ai kwadi wani in ka dibe shi a cikin addini namu na musulunci ma yau sai wani ya ce kai ai wannan dan dariga kaza ne ko kuma dan hanya kaza ne don kenan in ya faɗi magana ba gaskiya zai faɗa ba mu jama'a ba ya kamata mu komo cikin taitaye mu
ana ganin kamar tane wasu ƴan kasuwa suka fara amfani da wannan dama wato annobar nan ta sa suna tsawala farashin wasu abubuwan da kusan yanzu aka san fara bacewa
ka san shi ita kasuwa ka san tana da wani sharadi sharadin ta shine in kaya yawa cikin kasuwa zai rage kudi ko menene yayi karamci a cikin kasuwa zai ƙara kudi kadiba fetur mana ka gani da shin ba su aiki da fetur yanzu fetur bai fito daga dola daga dollar wajen 50 da wani abu ya kuma dollar 20 da wani abu ba to haka ne kasuwa take a cikin duniya babu wanda ya sarrafa ta ita ke sarrafa kanta da kanta plus muna shiga cikin karancin kayayyaki plus kayayyakin suna ƙara tsada to wannan dole ne abu ne da ya kamata shi ma a zamana a gani wani mataki ya kamata a dauka saboda ya kamata mu rage kawo wasu kayayyakin nan waɗanda wallahi mun tsaya mun yi nazari muna da ikon yin su muna da hilin yin su muna da ilimin yin su muna da kudin da zamu iya saka mu yi su
Alhaji Yakubu Dan Maradi ana ganin kamar za ta yi zuwa gaba idan matsalar nan ta annobar corona ta kara tsananta me yiwa hukumomi su rufe kasuwanni bayan rufe tashoshin jigila
wallahi ni ina ganin kamar gwamnati tana nawa ma cikin al'amarin ina so gwamnati ta bada dama kamar yadda kuke ba mu dama muna maganganun bisa ga harkar corona wannan sun da yau gwamnati ta shi ta gani yau tana da imaji ta yawa wanda za ta iya gwada mu mutane su hankalta da cewa wannan abun gaskiya ne to ya kamata a bada dama kasan shi dan Niger wani abu in ba gani yayi ba ba yarda da shi yau muna gani da tsasa kamar Italia wanda a Europe ma mutane ne waɗanda an yarda da su amma kadiba cikin irin halin da suka shiga kadiba dai sakamakon China kadiba America yau kadiba Donald Trump duk da wannan rikicin nashi duk da wannan maganganun nashi yau ya yarda cewa abin nan gaskiya ne yau haso na cewa mun yiwa daga nan zuwa wata daya za a samu mutum miliyan 2 da za su mutu miliyan 2 fa a America wanda su suna da kayan test to ina ga Niger mu nan kayan test din mamana da su in mamana da su nawa ne eske muna da dakin inda za a tsare mutane yau ni ina ba gwamnati shawara ina ba wannan committee shawara kamar palais de sport kamar academy des arts kamar dakunan shawara ya kamata tun yanzu a gani in abin nan ya tashi ya za a yi aiki da su kuma deja a ga tun yanzu a yi commanding kit
Alhaji Yakubu Dan Matadi kenan shugaban ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare a hirarsa da wakilin Musulun Mumin Barma a yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar Turai har zuwa kasashen mu na Afrika. A yau zamu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake. Mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkiri ƙaryayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka dangance cutar coronavirus da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yada labaran ƙarya.
Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su yi amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi, musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya. To ala ayyi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai, ba kawai duk wanda ya dauko labari ya saka kawai su yadda ko su copy su je su rika yadawa a WhatsApp ko Facebook da sauransu. Yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike a kan shi wannan wanda ya saka wannan labarin. Misali yanzu idan aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana a kan abu, sai mutum ya danna kan shi wato ainihin sunan da aka rubuta a kan wannan handle, sai tabbatar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Na ka ce gwamnan Lagos ne haka, na ka ce gwamnan Kano ne haka, to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane. Misali yanzu a Najeriya akwai ita cibiyar takile irin waɗannan annoba an tata su, wato National Center for Disease Control kenan, suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta. Za ki samu duk inda sunansu yake akwai ɗan wani bulu, ɗan wani ɗan ɗigon bulu a gaban sunansu, wanda shi ne ke tabbatar da cewa wannan shafin an tantance shi shi ne shafin su na gaskiya. Haka shi ma shafin ministan lafiya na ƙasa baki ɗaya, shi ma an tabbatar da an sa musu wannan blue tick din a shafin Twitter haka misali, wanda yake tabbatar da yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake Twitter ko yake Facebook mallakin minista ne. Baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa, wanda in ta fitar a Najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda 4-5 su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya. Na farko akwai Nigeria Center for Disease Control, kamar yadda na faɗa kenan a baya su ne NCDC, then akwai ita Ministry of Health, ma'aikatar lafiya kenan ta Nigeria, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Sannan akwai Federal Ministry of Information and Culture, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Duk wanda suka ga ya yaɗa wani abu game da wannan cutar su duba su tabbatar da ingancinsa. Akwai wanda suka fara yaɗawa cewa an samu ɓarnar cutar a nan afo da ke Abuja, har aka ɗauki shi logo ita Nigerian Center for Disease Control aka rubuta aka ɗanye ɗan sadabar don a rubuta ma kamar abin da official ne, ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati, wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa. So kin ga kenan a nan akwai bukatar su al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya tai makawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba dan komai ba shi ne kada ya zamana ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana ƙara tayewa da mutane hankali so wannan ina ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba.
To masu sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer a ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle din hukumar lafiya ta duniya wato WHO kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya ba mu lafiya. Sunana Madina Dahiru Mishani daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
A gaida Madina Dahiru Mishani yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangu Saudal Latu yace assalamu alaikum BOA Hausa muna kira ga dukkan wani mai rike da madafin iko a Najeriya cewa ya duba yuwar sadaukar da wani bangaren albashinsa don ba da gudunmuwar yakar cutar annobar coronavirus mai yaduwa kamar wutar daji. Sai sako na gaba ya fito daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace assalamu alaikum BOA Hausa al'ummar Najeriya muna godiya ga masu hannu da shunin kasar waɗanda suka bayar da tallafin makudan kuɗaɗe daga cikin dukiyarsu saboda cutar coronavirus. Allah Ubangiji ya sa tallafin ya kai ga hannun waɗanda aka yi domin su. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe ta ce fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a gaskiya matakan da wasu gwamnonin jihohin Najeriya suka ɗauka na yakar cutar coronavirus ya takurawa rayuwar talakawa ƙwarai. An killace mutane a gida ba shiga ba fita a halin wasu talakawan ba su da cin yau ballantana na gobe sai sun fita a kullum suke fafutukar neman abin da za su ci a rana. Sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya ce hakika ƙara samun masu ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar mu Najeriya abin takaici ne. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annoba amin summa amin. Sako daga Usman Shitu Mahutar cewa yake yi babu shakka cutar coronavirus ta annoba ce daga amin indillahi kuma komawa ga Allah shine kawai mafita domin komai yayi zafi maganinsa addu'a. Sakon Alhaji Umar Foreba Gashuwa cewa yake yi salam BOA Hausa rufe biranen Akara da Kumasi a kasar Ghana sakamakon cutar coronavirus ya yi daidai. Allah ya kawo muku sauki. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce salam BOA Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka 101 da kamana ka tanga ƙarfe da wannan muguwar cuta ta coronavirus. Madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
A jawabin sa na radio na wata-wata a yau Lahadi, Prime Minister India ya roki kasar gafara akan dokar rufe kasar da ya kaka ba a makon da ya gabata. Kasar Australia ta sanar da wasu matakan miliyoyin daloli na kyautata kiwon lafiyar kwakwalwa da kuma ayyukan gaggawa da samar da abinci a lokacin barkewar coronavirus. Kana masu zabe a kasar Mali sun kada kuri'a a yau Lahadi domin zaben wakilan majalisar dokokin kasar 147.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safa za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Liu Sahili da ya taimaka wajen hada shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
24 heures sur 24,